Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji, a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole. Baya ga haka, muna dauke da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman.
Domin tabbatar da zaman lafiya tsakanin mabambanta addinai a jamhuriyar Niger ta la'akari da irin yanda sauran kasashen duniya suka fada tarkon matsalolin rashin fahimtar masu bambancin addini da ma haifar da yakoka a waɗansu kasashen duniyar, shi yasa aka karkafa kungiyoyin haɗin gwiwa tsakanin mabambanta addinai domin tunani a koda yaushe hanyoyin da ya kamata a bi domin tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasa. Wannan shi yasa babban kwamiti na jihar Tawa isowa a garin birnin Kwanni na mabambanta addinai, abinda ya sani tuntubi shugaban wannan kungiyar ta jihar Tawa domin samun karin bayani game da makasudin wannan rangaji da ya kai su a garin na birnin Kwanni.
Ni na Malam Mustafa Ahmed, president na CDR, Comité de Dialogue Inter et Interreligieux, committee wanda anka girka wanda zai rika tattaunawa idan akwai matsaloli, dan ayi zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin addini guda da kuma addinai daban-daban, amma huldan mu da kristoci da sarwansu bisa ga zaman lafiya da kwanciyar hankali shine a manhwa sidir. Za ku ga tamu a yau mun zakana domin akwai wani komiti tu wani lokaci da mun ka kafa a garin Gana Kwanni, dama da daddan komiti na to mun ka zaka mun ka ƙara jaddada da shi. To wannan komiti yanzu shi mun ka zaka mu dan tambaye su wani aiki suke nan suna ta yadda shi, kuma wani cikas akwai a cikin ta yadda aiki mu ciwo kan waɗannan abubuwa insha Allah. Domin duk lokacin da anka ce mutane duk gabaɗe sun haɗu, wasu ba fahimta za su yi ba. Wani zai ce me ya kawo addinin musulunci da wani addini kuma can daban, bisa hadafi guda ne akan zaman lafiya. Zaman lafiya kuma mun gani lokacin da akwai tashin hankali, annabin rahama sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka samu matsala, ina ya ayyana su tai wajen Najashi. Najashi kin gashi kuma wani na Kirista ne, kenan yake musu ku tai wajen Kirista domin su ahlul kitab ne, ma'abuta litafi na, suna da tunani gurgudu irin naku. Ka gane akwai inda za ku haduwa wuri guda bisa wasu bayanai akan haka. Kenan yana da kyau tunda su ma suna da litafi, kuma al'umma ta mai yawa kaka za a yi dan ayi zaman lafiya, saboda addinin musulunci bai hana mu hulɗa da kowa ba. Za mu yi hulɗa da kafiri, za mu yi hulɗa da kowane iri, matukar dai dan mu kyautatar da rayuwar ta mu. Amma kullun abinda ake so ga musulmi ya ci gaba da shawo hankali. Annabi lokacin da ya yi hijira kuma Madina, dukkan mutanen Madina musulmi, Makka kaka take arba musulmi ba, amma a cikin hankali da kwanciyar hankali sai ya samu ya ciyo kansu. To ko mu kinka haka ne, akwai so da yawa da muke wa'azi mu jawo hankali wanda bai da addini shi kuma ya fahimci addini. Bashiru wala tunafiru yassiru wala tu'siru, ku rika yin bushara ku bar tunkudin mutane, ku rika yin wa mutane ainihin, ku rika sawwakawa ku bar kumtatawa. Lokacin da kun ka zan bushara aikin da kuma babban kira nan, dan mu zan lima ta quluna ma la taf'alun, dan mu zan muna hudin magana amma ba mu aikata, domin aikata wannan ita ce abbabba. Yau idan ka zan mutumin kwarai, halayenka su dai sun kai su jawo wani, amma yau idan ka zan kai musulmi ka ce ka sara wani ka sa riga musulmi kake, amma zuciyarka baki kirin duk abinda kafiri yake aikatawa kai kana aikata, ko da ka duko tutar da rafu ka rike kace musulmi kake wajen Allah, ƙarya kake, minahiki kake, kahiri kake, domin baka bi fastagim kama umirta a Allah ji yayi ka miƙe ka zan daidai kamar da muke ma'umarni. Kenan ta yanta mu nan bisa zaman lafiya da kwanciyar hankali ne, kuma za mu hulɗa da kowa saboda mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Babban ma misali shine nan nan Kwanni, akwai inda akwai ma masallacin Kristo da masallacin musulmi wuri guda, kuma ba a samu wani tashi hankali ba. Wannan zai nuna Kwannin mu iske mutane na tuntun azal suna da tunanin zaman lafiya da kwanciyar hankali.
Shi ma Malam Muhammadu Dan Waziwa, shugaban komitin na Edir mai wanzar da zaman lafiya a gundumar birnin Kwanni wanda ya shafi mabambanta addinai da sauran al'umma, ya yi mini karin bayani game da ganawar su da babban komiti na jihar Tawa na Edir.
Haduwar ka gani manyan malamai suka taho daga Tawa karkashin wata kungiya da aka kafa nan, wanda ta shafi kasa gaba ɗaya domin tattalin zaman lafiya da kungiyar nan dama kwanakin baya sun zaka wannan gari fadar mai martaba sarkin kwanni aka kafa biro jama'a al'umma suka ce lalle ya dace a dauki mutum guda daga cikin mu izan shi a president wanda ko lalle hakika Allah madaukakin sarki ya sade ga wannan tahiya ni aka dauka ni a matsayin president aka yi mini mataimaki malam Mansur dan Sheikh Abdulrahman to kaga daga nan wannan shine yanzu suka sake dawowa domin mi don a ƙara jinjina mu mutane cewa wannan kungiya za ta kama aiki nan gaba kadan za ta bi gari gari za ta bi saku saku don a nuna mutane muhimmanci a cikin abin da aka so a zaman lahiya a cikin musulunci ba wai ana nuhin a'a wai wannan ya tsaya tsakanin mu dai wai ko ga malamai ba ko ga sauran jahilai a'a akwai tsakanin musulmi da kirista akwai ma tsakanin ana son zaman lahiya ko da tsakanin manomi na da makiyayi a samu a zaman lahiya shi dai abin da take nuna kungiya duk wanda dan Niger gaba dai ko da wanda shigo Niger ko wanda ba dan Niger ba kenan dai a zaman lahiya da kowa da kowa ballantana ma irin halin yan siyasa da sauran ababen da ke shigowa na tashin hankali to bisa ga wannan ne wannan kungiya ta zo don a ƙara jan hankalin mutane a jan hankalin al'umma eh lalle hakikatun da alƙawari na mun ka dauka wanda sun zo wurin mu sai muna bayani mu kuma dole mu ne masallacin ne da makarancin ne da gidajen rido da muka wa'azi da sauran ko ina zamu baza wannan sako ya kai cikin kunnan kowanne ya sani addinin musulunci addinin zaman lahiya na har manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa idan musulmai guda biyu wannan ya dau makami wannan ya dau makami da wanda ya kashe da wanda aka kashe dukkan su ƴan wuta ne an tambaye manzo Allah ya rasulullahi shin wanga shi kashe shi an kai da wanga shi kashe yayi shin wanga an ka kashe to menene da shi manzo Allah ya ce shi ma sa'a ta abbe samu ba inda ya samu sa'a da ya kashe wancan dan haka busar kun ga to matsayin kuna musulmai ko shi za ku hada da jurin ku wanga ya kashe wannan wanga ya kashe wannan to da wanda an ka kashe da wanda ya kashe dukkan ku ƴan wuta ne wurin Allah
shi dai aikin wannan committee bai tsaya ba ga masu bambancin addini kawai hasali ma yana gargadi da jan hankali wa ƴan siyasa manoma da makiyaya da ƴan ƙasa da mabaki da matasa mazan su da mata da kungiyoyi daban-daban domin kawo kokarin su wajen samun zaman lafiya a dukkan fadin wannan kasar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Yamai a jamhuriyar Niger
To madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole
To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka Babangida Jibrin ne ke sallama da ku a wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole wanda ke zuwa muku daga kasuwar Mile 12 dake tsakiyar birnin Lagos. Shi da wannan kasuwa na kayan gwari ne da ake kawowa daga ciki da wajen Najeriya. Tare kuma nake da shugaban wannan kasuwa kamar da za ku ji daga bakin sa.
Sunana Shehu Usman, chairman kasuwar Mile 12 International Market Lagos. To wannan kasuwa da yake mu ma zuwa muka yi kamar yadda ku sani ba mun ne muka bata ba iyayen mai suka kafa wannan kasuwa wanda an kafa wannan ta fara ne tun daga can Ido kusan shekara 40 kenan da Ido ne aka fara yin wannan kasuwa aka fara kasuwanci da abin yin haɓaka kamar yadda masu bayani suke bayani kasuwancin yanzu har bakin titin Ido a lokacin shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo zai wuce har wannan kayayyakin gwari suka haddasa hold up ya kasa wucewa to daga baya ne mishi shugabannin kasuwanni a wannan lokaci da yana son ganin su a Jordan Barak ya kuma je a cikin limana ya ce musu wannan kasuwa ta ku ko kuma wannan kasuwancin naku ya haɓaka a Lagos ya kamata ku yi tunanin duba wani wuri da yake da girma fiye da wannan wuri albashi sai mun gwamnati mu samu ku hannu a za'amu gurin da ya dace da kuku daga wannan kasuwanci to cikin ikon Allah kuma su wa'annan iyaye namu hukumanci kakanni suka taho suka dinga duba wuraren da ya kamata a yi kasuwanci Allah ya kaddara cewa nan Mile 12 wannan kasuwa ta kasance ta wannan lokaci ne suka gano wannan guri suka gaya wa shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo a wannan lokaci suka kai masa bayanin sun ga guri kuma aka turo jami'an tsaro suka zo aka duba wannan guri aka ce to tunda haka ne yanzu ku je ku nemi guri ku gyara shi a cigaba da kasuwanci to kuma haka aka yi aka zo aka dinga neman wannan guri lokacin daji ne ba komai ciki daga birai sai macijai sai zakuna da take wannan unguwa cikin ikon Allah zuwa mutanen mu kuma Allah ya albarkaci wurin ya zama kasuwa babba yanzu kuma gashi nan ta zama international market wanda kayayyaki daga ko ina a Najeriya ba ma Najeriya kadai ba ana kawo kaya daga Burkina Faso ana kawo kaya daga Ghana ana kawo kaya daga Cameroon ana kawo kaya daga Benin Republic duka kayan unguwa ana kawowa wannan kasuwa mai albarka musamman daga arewacin Najeriya irin Kano Kaduna a saboci dukkan arewa gaba daya ko ina da ka sani ba inda ba zuwa da kaya nan Matref lokacin kayan arewa ya zo kamar yanzu muke cikin lokacin rani kayan arewa ne mafi yawa ake zuwa daga wurare daban-daban daga arewacin kasar nan sannan kuma idan aka koma lokacin ruwa kaya zai dinga zuwa daga nan Abeokuta irin su Odoba irin su Oyo duka kasashen Yarbawa su ma kayan su yana zuwa wannan kasuwa a Afirka mu na West Africa babu inda yake hidima ko kuma harkokin kayan gwari da yafi wannan kasuwa ta mata Matref Market ta Nasarar Market domin a nan ne ake sauke tirorin albasa ake sauke tirorin tumatir tattasai da albasa duk dai kayan da ka sani na lambu to insha Allah mu nan kasuwar ta Matref International Market mu ne na daya Afirka West African Country mu ne na daya
to ko shugaba zai ga mana yadda mu'amala take tsakaninku da ainihin sauran masu sai da sayarwa musamman ƴan ƙasa da kuma baki
eh mu'amala ce mai kyau wanda riga an saba kuma an san juna mu'amala ce wacce ake yin ta tsawon shekara 40 kamar da na ga maka kafo zuwa kafo wannan kasuwa ta Matref an san an kai shekara 40 kenan to abin ya koma ya kura fitar da kan yaya ya koma kan jikoki tunda kan iyaye ake yi da kakannin kakanni to suka gada kuma aka zo ana shigo da harkokin kuma yanzu ana yi ba fashi Yarbawa na shigowa daga wurare daban-daban Hausawa ma na shigowa daga wurare daban-daban da Inyamurai da kowane kabila ana zo ana yin harkokin nan ta gwari suna kawowa kowace kabila na kawo wannan kayayyaki kuma kowace kabila na siya kuma harkoki ne waɗanda yake sun karbi sosai zai dukkan wanda ke kasuwan nan alhamdulillah ya hankalin shi ya kwanta musamman a bisa yadda ake tafiyar da harkar tsarin gwamnati ita kanta gwamnati da Lagos tana matuƙar farin ciki ta yadda muka samu kan zaren ta yadda da an ka zo Matref Market da kama an za ka wuce za ka samu matsala balantana kuma mota to za mu waye gari mai mota ma musamman BRT waɗannan manyan mutum gwamnati sun fi goma cewa masu biyo hanyar mata kasuwa da subukan express sun mafi yawan lokaci za ga ana akwai hold up akwai gosulo a express kuma nan hanyar kasuwa ba gosulo ba don komai ba domin mun wa kanmu faɗa mun kuma yi mutane ka shaidi na cewa wannan kasuwa ba mu da wani guri da ya fi wannan kasuwa dole mu bi ƙa'idojin gwamnati abubuwan da nake na san rai ne ya kamata mu canza tsarinmu a daina sai da ka a bakin hanya a daina lobi a bakin hanya a kuma daina sadatti da muka zo wadda muka danga mutane ke ma kuma Allah alhamdulillah mutane sun faice mu mun yi wannan abu Allah ya tunake mu yanzu kowa ya shigo cikin kasuwa da kasuwan kashi ba duka ba zagi mafi alheri a gare mu baki daya kuma tun daga lokacin muka yi wannan aiki na kasuwa kowa yake san barka hatta jami'an gwamnati suna matuƙar farin ciki da wannan aiki da muka yi na tabbatar da cewa ba a samun gosulo ba a sai da kaya bakin titi ba a lodi a bakin titi ba kuma ba datti ya ganin gaskiya mun samu babban yabo daga wurin jami'an tsaro
yanzu ga ne tare da wani mai sayar citta a wannan kasuwa kuma zai gaya mana sunansa da kuma yadda kasuwanci ke gudana na citta a wannan kasuwa
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Tasir Umar Gondo local gwamnati ina sai da citta da tafarnuwa ina da shekara 19 bana harkokin kasuwanci suna tafiya kamar yadda ya kamata especially ma irin wannan lokaci da muke ciki na yanzu mun samu wani shugaba yanzu a Matref wanda ya yi muna bazata na farko dai ya inganta kasuwancin mu ta social media ta hanyar YouTube ta hanyar da baya da ta gabata ba mu samu wannan ba sannan ya inganta mu ya samu kasuwa wutace ga haske ga security light ga kuma security camera ya samu na mu za mu yi kasuwa 24 hours da daddare sai dai in kagira ma ka rufe ka tashi ka tafi ina wa Allah godiya da wannan nasara da Allah ya ba mu
to koya mu'amala yake tsakaninku da sauran masu saye da sayarwa dake zuwa daga sauran kasashe na yammacin Afirka
eh mun dan fuskanci dan kalubale guda daya kalubalen da muka fuskanta mutanen mu na Ghana da Kotano da Burkina da suke tsallakowa suke shigowa ta bodan Lagos suke zuwa suke sayan kaya inda muke to gaskiya dan wannan rufe boda da aka yi mun dan fuskanci kalubale ba kanan ba sabilida buhu daya kafin a ce ya kai awode idireku ya ci kudin da soke naira 5000 to wannan naira 5000 din nan sabanin da muka wuce da su sai iya in mun je ko mota dai ne in mun je abun nan tole ga abun nan bakin boda mu biya kudi mu tsallaka ko buhu nawa ne sai dai ayi muna zibilla abinda muke biya a mota naira 20,000 to yanzu sai zaman nan mu akan caje mu sama da naira 300 akan mota kwara daya shine challenge din da muke fuskanta a yanzu a da custom ba sa tare a da migration ba sa tare amma yanzu muna fuskantar wannan kalubale ta wannan bangare kuma kayan mu ba bangaren su bane amma sukan sa idanu anan sukan caje mu kudade wanda ba kuma kayan mu bai shafi kayayyakin da dokar kasa ta ce idan za a fita da su a kama su ba ina kira gwamnati mu a wanda suka shafi agriculture muke harkar kayan abinci wanda ba shinkafa muke sayarwa ba kaya ne masaruhi wanda za mu sayo nasu mu sai namu to namu da ake fita da shi yafi wanda muke shigowa da shi yawa to muna buƙatar gwamnati ta sassauta muna ta jama jami'an ta kunne wannan kuɗi da ake cazan mu a awode idire ko da muke bi get duk jet dai muna ba da naira 10,000 muna buƙatar gwamnati tarayya ta taimaka ta janye muna waɗannan su karkata aka mai da waɗannan ma'aikata akan aikin su da gwamnati ta daura su akai ba aikin mu na kamu citta ba ba kayan gona ba ba batiri ba ba shinkafa ba ba wani abu ne muna buƙatar gwamnati ta janye muna wannan takunkumi saboda kalubalen da muke fuskanta akai
to ga mu kuma tare da wata da take sayayya a wannan kasuwa
I'm yet to buy some goods from you the raw tomatoes vegetable and this Irish potato garlic stuff
ta bayyana mana sunanta inda kuma take bayyana cewa tana sayan kayayyakin kamiya irin su tomato da dai sauransu ta ba sararo a nan dai kuma wannan shiri da kasuwa aka miki dole na wannan mako zai daga aya a madadin shugabannin wannan kasuwa da kuma sauran yan kasuwa da masu ciniki a wannan kasuwa da kuma gidan rediyon murya Amurka na ku Babangida Jibrin ke fatan a ci kasuwa lafiya
to masu sauraro kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin lafiya uwar jiki
lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki kamar kullun ni ce Aisha Sule dauke da shirin
amin amin summa amin 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 summa amin ya Allah
cikin shirin namu na wannan makon za ku ji matsalar da ka iya samun jariri da zai kai ga rasa ji wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir ta tattauna da Dr. Muhammad Garzali Hashim shugaban tsangayar koyo da koyarwa na bangaren kunne na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ga doctor
wato gaskiya abubuwa suna da dama irin wannan wadda jariri zai samu wadda iyaye ba lalle ne su dauke shi cewa zai zame musu wani abu ba amma daga baya zai iya zai wasu cuta misali akwai cututtuka wadda da wasu ka shafa ma tun ma yana ciki kenan abubuwa ne kamar cututtuka misali ciwon suga
tun yaro na
tun ma jariri na ciki ciwon suga misali nake baki guda daya kenan akwai kuma wasu magunguna za ta iya sha wadda duk lokacin da ake gina kunnan za su iya taba shi so misali kamar yanzu wanda zai sha wani lokacin shi sai kana shan chloroquine a yanzu in kika lura da ana amfani da shi wajen antenatal care amma yanzu an daina saboda sukan taba lokacin da kunne yake girma akwai magunguna da dama wanda kusan yawancin likitoci suna taba halitta su. To in kika dau wannan kin ga tun daga ciki kenan, wata cutar kuma wata uwa za ta iya yi amma zai zo ya tsallaka ya taba yar. Akwai cuta da muke kira rubella da likitanci kenan ko German measles, ta yi kama da kyanda ta mu amma manya ne suke yi. So tana iya tsallakawa
ba cikin pox ba
ita wannan rubella sunanta, dukansu dai dangi ne na wannan abin da ake kira virus. Yawwa, to za ta iya tsallakawa ta taba jin yaro. So idan kuma kika zo lokacin ma da ake lebo wajen haihuwar yaro, abu zai iya samun sa. Zai iya samun sa, misali idan ya dade da numfashi ba akwai abin da muke kira sadia bas asphyxia, saboda rashin isasshe iska a jinin sa. So tana iya taba kwakwalwar shi, to kuma har da sassan ji. So yana iya fitowa a haka, saboda akwai wanda ma suka shawo ya suke samun abin da muke kira cerebral palsy. Zaki yaro ba zai iya zama ba, ba zai iya komai ba jikin sa ya shiga. Yawwa, lakan ta taba mata kwakwalwa. Saboda haka sai kiga har jin ma ba zai iya samu ba. Zaki ga ba sa iya rarrafe da wuri, ba sa iya zama da wuri, ba sa iya tuni.
Idan aka samu
wannan, an haike
ban tarin numfashin kawai, idan aka samu wannan aka haike yaron, ana iya magance matsala?
Yawanci idan dama an yi suka zo ba sa kuka da wuri. Wanda suke sassan kananan yara an dauke shi tun suna kananu suke ba su magunguna. Akwai sashin su guda na neurologic neonatal neurology su suke ganin su har zuwa girman su dai su samu pediatric neurologist. Zaki ga ane musu gashi, ane musu waye, wanda iya wanda suka samu irin wannan zaki ga sun dade har girma ma za su kai, suna fama da larurar. Zaki ga ko yaro zai taka ko zai tafi ba zai zama kamar sauran yara yan uwansa ba.
Za iya magance shi ba kwata-kwata?
Eh, gaskiya yawanci by definition ma an da zan muke da turanci sai mu ce it's a permanent non-progressive hypoxic brain injury. Da kinga abu ne da yake tabbas ba zai ci gaba ba, amma iya level din da zai tsaya kenan. Wadda ya taba kwakwalwar kuma ba saboda rashin iska ne. Yawa, ya tauye masa wasu abubuwa da kwakwalwa take sarrafa sassa na jiki. So akwai kuma wannan abun da kowa ya sani, jaundice da take kama kananan yara, neonatal jaundice. Ita ma tana taba musu ji. Yaro ga ya jaundice ya warke, amma shi kenan later on zaki ga baya ji sosai. Ga wanda suke kenan wajen wata daya. Sannan daga baya akwai cututtuka ma wadda kwayan cututtuka ne kamar kyanda, kamar hangun, yawa, sankarau, duk wanda ya kama yaro zaki ga zai iya taba jinsa. Saboda haka sai kika akwai kuma wanda dama a ginin ne, ginin halitta haka yake, kowanne wata akwai abin da ake ginawa, zaki iya ganin cewa a wani lokacin abin ba a yi shi daidai ba. Kamar masu cindo nake miki misali, cindo karin yatsa shida, to kinga su ma sassan halitta na can ciki din ma sukan iya samun kari ko rage. So sai a haifi yaro da shi ma ba za a gane ba. Saboda haka kinga duk lokacin da uwa ta bari a daki tana da karamin yaro ta gabe farka, ba ya kamata ta san cewa mai wa baya ji sosai. Tunda akwai wadanda za a iya kawo su kiga an yi musu wani abun da kuma zai taimaka musu, ko da ba su ji ba kuma harkar ilimi ma kiga an raine su, ba za su zama dai abun da muke kira in isolation ba, kamar sun rabu da sauran duniya. So shi ne, so za mu iya kallon su ta haka. So in kika lura za ki ga cewa akwai kwayoyin cututtuka, akwai magunguna, da kuma su cutukan na wadda uwa suka shafa duk za su iya taɓa ji.
Na yi ƙura ya ban likitocin duniya waɗanda ba su dare ko sabira, irin waɗanda ba rani ko damuna ban ɗauke da yanayi ba guda ɗaya, irin waɗanda sanyi ko bazara ba sa hana musu aikin juriya, waɗanda sun kasa daukanta da rayuwarsu babu batun malamiya, irin waɗanda sun ka tafi kardin da lokutansu don ceton mara lafiya, ire-iren su ne ne ka gaisarwa a bacci kan da na yi wa taken lafiya.
Wannan bangaren ji kenan, saboda shi kunne aikin su guda biyu ne. Akwai harka ta balance, tsayuwa, daidaituwa. In ka tsaya ba za ka yi jiri ba, ba wani abu. So akwai cututtuka wadda
kunne yana sa jiri idan bai daidaituwa,
kunne ai shi dama aikin su biyu ne, da jiri, ai balance, ya sa kaka daidaito a tsayi wanda kake kwarai kuwa da kuma jin magana aiki biyu Allah ya kirkire shi ma so wannan sassan sun fitaba bangaren ji akwai kuma su cututtukan gwadda su yawanci ma ba a gane su sosai
misali
kamar akwai abin da muke kira Meniere's disease duk da ba ta da yawa a yara amma wasu yaran sukan iya samu inda yaro ba zai iya gaya muke na jiri ba sai dai ke ki lura a matsayinki na mahaifiya ba zai iya gaya muke na jiri ba amma yakan kama su ki ga cewa su akwai kuma wanda in sun data su iya gaya muke suna jira wasu zaki ga ba za a damu da su ba wanda kin ga yaro zai girma da wannan har girman sa tsufan sa sai ya yi hankali su sai ya tara hankali zai ce ai shi ya dade yana yin ciki su wannan sashi ne daban wanda su kuma wasu daga cikin cututtukan da muka faɗa musamman kwayoyi na magani za su iya taɓa shi masu san saboda haka aka gina su guda biyu shi ne yadda za ki kalli kunne ga yadda yake faruwa tun ma yaro yana ƙarami har gina shin ma shi ma haka suke faruwa so yaro za ki iya ganin sa ya zo ko da rashin jin magana ko kuma a'a ga jiri duk da jinin za ki ga ba shi da yawa a yara
jirin ruwa to rashin ƙarfi dai a taƙaice
a'a rashin dai tsayuwa daidaita jikinka kana tsaye sai ka ji hajijiya
kuma hajijiya mutane za su dinga gani kamar
to ai shi ne wani yaron za ki ga tana zaune da shi kansa yana haka ko kuma ki ga ido ana iya ganewa haka ko ido ki ga yana dan kaɗawa because sake yake idan bai iya tsayawa ba ko a kwance yake ta kama shi a ido ne zai kaɗa saboda shi ne zai dinga tunani za ta gaya kwakwalwa kamar gari yana juyawa ne ko wani abu
to idan aka samu irin wannan matsala akwai magani
akwai wacce digiwanci cutuka da ke gani akwai wanda muke magancewa inda suna da dama ba za a ce kaza ake yi misali shi wannan jirintun da shi kunne dama an saba da shi yau da gobe an rasar rashin jin magana ne za a iya ma cochlear implant ga wanda can abun na ciki ya ɓaci abun da muke kira cochlear implant shi ne wani electrode ne wani
jijiya
to ya yi kiran su jijiya da wasu electrode shi ake muke zira a cikin kunna can cikin dodon kunnan ne akwai wani abu da ya kama da wanda ya kama da
wanda ake cewa
dodo shi dodon kunnan kin san wanda Bahaushe yake faɗa shi ne abin da kake taɓa sunan sa tympanic membrane to amma a can ciki akwai abu da ya murɗa kamar dodon koɗi sunan shi cochlear to shi muke zirawa shi wannan electrode ɗin kamar harka ce ta wannan wutar lantarki misali na'ura ce amma zare ne na na'urar muka zira shi bishiyan wannan nan da tun dama ita take ɗaukar ƙara kuma wanda iri ne ya danganta da yanayin ƙarar ko daga sama ne ko daga ƙasa to muka zira shi ya murɗa ya murɗa idan ƙarar ta je su wannan abin shi zai ɗauke shi saƙon sai kai ma kwakwalwa so kin ga aka musu wannan wani kuma sai kin ga kawai na'ura za a sa masa ta ji daga waje ya ƙara masa ji
to anan za mu tsaya idan Allah ya kai mu mako na gaba za ku ji ƙarashin tattaunawar tasu game da yadda za a magance matsalolin ciwon kunne da jariri kan fuskanta da halin yanzu a madadin Dr. Muhammad Garzali Hashim da Baraka Bashir da ma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana a shirin ni ce Aisha ku kasance cikin koshin lafiya
yau bangini sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarkin baiwa
yanzu kuma ga zangon mu na nasihar lahadi
jama'a masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a wannan fili na nasihar lahadi ina mai suna Reverend Father Moses Ma'aji Fadan Cocin Katolika ne a Diocese na Yola Jihar Adamawa ta Tarayyar Najeriya ina aiki a makarantar secondary ta Tsarkaka Augustine da ke cikin garin Mayo Balwa yau ina yin mana kira domin mu bada hankali ga rayuwa ta tsarki ta yaya za mu yi wannan da farko dai a zamanmu na masu bi ko a cikin musulunci ko ta addinin Krista ya dace da mu bada hankali akan zaman tsarki wata tana daya daga cikin tushen sahihiyar rayuwar addini amma abin da take shi ne mutane da dama yau sun fi bada hankali akan yin tsarki fiye da zaman tsarki yin tsarki ya shafe abinda ido na iya gani ne kawai amma zaman tsarki ya shafe abinda zuciya ke tanadi wanda ke kuma inganta zaman salama jin kai da cigabar al'umma zaman tsarki ya kunshi tsaftar zuciya mutum mai zaman tsarki shine wanda ke nazarin dokoki da farillan Allah yana kiyaye su dare da rana kuma ta yin haka yana tabbatarwa sauran al'ummai cewa cike yake da hikima da fahimi manufa a nan shine duk wanda baya zaman tsarki ko yayi tsarki banza ne domin ka'idodin mutum da al'adun mutane ne suka sha musu kai saboda haka masu sauraro idan muna so mu kyautata rayuwarmu da ta al'umma to ya wajaba mu bada hankali akan manufar zamar almajirai na Ubangiji wanda a cikin abubuwa da dama sun kunshi aikata adalci da gudanar da ayyuka na gari da gujewa annashuwan banza da almubazzaranci yin na'am da duk waɗanda ke aikata adalci sannan kuma mu yi kokari mu gujewa duk abin da ke gaba da rayuwar adalci da salama Allah kuma ya sa mu dace amin
masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen